الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا أكو غواتن Rabiul Awwal hijrar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1448 daidai da 16 ga watan 8 miladiya ta 2026 kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano domin ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin Manzumatun Nuniyya ta al-Imam al-Qahtani rahmatullahi ta'ala alai wanda muke bibiyar sharhin nan na al-Qutuf ad-Dawani na Dr. Suhaimi hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasin mu na 51 a cikin wannan littafi mai albarka kuma darasin mu na ƙarshe ƙarashan baitin nan na wahayatuna fil qabri ba'da mamatina haqqun wa yas'aluna bihil malakani ƙarƙashin babin al-imanu bima yahsulu fil qabri min na'imin aw adhabin wa annahu awwalu manazilil akhirah wa anna man mata qamat qiyamatuhu wa wujubul imani bi kulli ma sahabi mimma yakunu yawmal qiyamati wa annahu haqqun wa sidqun to gargashin wannan babi mun zo kan gabar da malai yake cewa rai ko ruhi game da wato gangar dan adam ko ruhi abu ne wanda baya karewa kuma baya gushewa da haka yana da alaka yana da ta'alluki da gangar jikin dan adam wato a wato wurare har guda hudu wato akwai at-ta'alluqu bil badan fi athna'il haml wato tun inda aka samu dan farewar ruhi da gangar jiki tun lokacin daukan cikin yaro qabalar wiladati kafin a haife shi bayan an busa masa rai bayan shudewar wata hudu a cikin cikin mahaifiyarsa gabanin a haife shi to tun daga nan sun samu haduwa tsakanin gangar jiki da ruhi ta'alluqi na biyu shine ta'alluqul ar-ruh bil badan fil hayatid dunya sai kuma bayan an haifi dan adam ya zo duniya gangar jikinsa tana da alaka mai karfi da ruhinsa dan haka za su dinga tafiya tare da juna har zuwa kuma a samu at-ta'alluqus salis sannan gangar dan adam tana da alaka da ruhinsa a rayuwar barzakh shi yasa bayan an je an rubuta sunan mutum ko dai a illiyin ko a sijjin to ana dawowa da ruhin zuwa ga gangar jiki dan ya ci gaba da rayuwa al-hayatul barzakhia inda ake dawowa da mutun ransa bayan an binne shi ta irin wata kaifiya da ake dawowa wanda babu wanda ya san irin kaifiyar yanda ruhi ke ci gaba da rayuwa a jikin dan adam bayan ya mutu an sa shi a kabari sai Allah dan haka za a yi masa tambaya game da abinda bayanin sa ya zo a ta'alluqur rabi ta'alluqur rabi shine damfaruwar rai da gangar jiki na har abada shine damfaruwar ruhi da gangar jiki bayan an tashi mutum bayan mutuwa to wannan ta'alluqi ne wanda babu wanda ya san karshen sa bai da karshe sawa'un kana shakhsu min ahlil janna aw min ahlin nar sawa'un mutum yana cikin yan aljanna ko yana cikin yan wuta domin mun ji daga karshe ita kanta mutuwar za a yanka ta kamar yadda muka ji a hadithin da Imam al-Bukhari ya ruwaito shi hadithin da Imam Muslim ya ruwaito kuma hadithin Abi Sa'id al-Khudri inda za a yi kira ga yan aljanna za kuma a yi kira ga yan wuta bayan sun amsa abinda za a sanar da su shine ga mutuwa dai kun ganta za a yanka ta a gaban su a cewa yan aljanna khuludun fala maut, a cewa ƴan wuta khuludun fala maut. To bayan nan kuma mun koma cikin alhayatul barzakhia, inda muka karanta hadithin nan wanda yake mai tsawo, hadithin albara ibn azib, wanda Allah cikin hikima sa kila dan karatin ya sake dandakuwa ya zauna a cikin kwakwalen mu, mu dinga yawan tunawa da shi sai aka samu ainihin wato wato daidaito tsakanin karatun mu na jiya da kuma karatun mu na yau, bal ma har da hudubar da aka yi ta wannan satin duk sai ya zamanto kusan abin yana da ta'alluki da wannan hadithin na albara ibn azib, wanda jiya ma mun tattauna akan sa, kuma gashi yau zamu ci gaba daga inda muka tsaya. Hadithi ne mai tsawo na zaman mutum a cikin kabarinsa da tambayoyin da za a yi masa, wanda daga ƙarshe kuma kabarinsa zai zama dausayi daga dausayin gidan aljanna, ko kuma ya zama rami daga ramukan gidan wuta. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa mimma warada fi wasfil malakaini hadithu idha qubira al-mayyitu aw qala ahadukum atahu malakani aswadani azraqani يقال لأهدهم المنكر والآخر النكير. بما لمي الدكتور سهيمي كتوا مما وردا نادق اتكين أبين دي يزو اتكين حديثي في وصف الملكين قمد سفر وإنما لا يكوغ دابيو متن بيا اتكين قبلي أكوي حديث دي يزو قمد سفر سو شوى منزا الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذا قبر الميتو إذن أنسان يممتي اتكين قبرنسا aw qala ahadukum, ko kuma yace idan an sanya dayan ku a cikin kabarinsa, matahu malakani, mana atahu malakani, wasu mala'iku guda biyu za su zo masa. Ga sifar mala'ikun, aswadani, na farko bakake ne, azraqani kuma wanda fuskar su ta rikide tana kama da ruwan bula, wato blue, ga duhun, ga kuma gauraye da bula. Saboda haka kaga sufa ce ta ban tsoro kware da gaske. Yuqalu li ahadihim al-munkar, ɗaya daga cikin su sunan sa munkar, wal akharu nakir, ɗayan kuma ana ce masa da nakir, shi yasa zaka ji ana ce musu munkarun da nakir. Hadithan Tirmidhi hadithi na 1071, da hadithin Ibn Hibban hadithi na 3017, hadithin Abi Huraira Allah ya kara masa yadda, wanda Imam Tirmidhi yace hadithi ne hasanun garib. Babban malamin hadithi Ash-Shaykh Albani ya hassana hadithin a cikin sahiha, hadithi na 1391, yana tabbatar da haka. Hadha huwa halu hayatil barzakh, wannan shine halin da ake tsincar kai a rayuwar barzahu. Imma na'imun wa rauhun wa raihanun ila yawmil qiyama, thumma yantaqilu ba'da dhalika ila na'imin a'zam, wa imma samumun wa harrun min samumi jahannam ila an yantaqila ila ma huwa a'zamu fi an-nar yawm al-qiyama. Allah ya tsare. Wato wannan shine halin da mutum yake tsintar kansa a rayuwar barzakh, kuma ka san hadarinta, kana iya ninka shekarun da kai a duniya sau 10 cikin kabarinka ba ta sha al-qiyama ba. Shi yasa gangancin ba kankani bane mutun yaje a sashi a cikin kabari ba tare da yayi wa kansa tsoruwurci na aikin alheri wanda zai ci gajiya ya kuma ji dadi da salama zaman kabarin sa ba. Ganganci ne mai girman gaske mutun ya bata wa kansa rayuwar kabarin sa, domin duk abin da mutun ya gani a cikin hadisin da muke karantawa wannan ya tabbata cewa aikin ka ne da kayan ka kaje. To kaga kenan ashe, imma dai ya zamanto na'ima ce, wa rauhun da wato iska mai dadi, wa raihanun da kamshi ila yawmil qiyamati, har zuwa ranar tashin alkiyama zai iya yiwa kabarin mutun ya zama haka. Allah ya sa kabarin mu ya zama haka. Thumma yantaqilu ba'da zalika, bayan wannan jin dadi da farin ciki da nishadi da ni'ima da mutun ya samu a cikin kabari, sannan kuma zai tashi daga wannan rayuwar ila na'imin, zai koma zuwa ga wata ni'imar a'zamu da tafi ta kabarin girma, ita ce ni'imar gidan aljanna. Wa imma samumun, in ko ba a dace ba, to kabarin mutun yakan zama wani rami wanda mutun zai dinga shan samum, wato wata iska mai zafin tsiya, wa harrun, ga zafi min samumin na wannan iskar ta jahannama, ila an yantakila, yana ta karbar wannan gashi da wannan azaba da ukuba har zuwa ranar da za kuma a dauke shi daga wannan rayuwar ila ma huwa azamu finnar zuwa ga wadda tafi wannan tsanani da girma da muni a cikin wuta yawmal qiyamati ranar alqiyama walidhalika qala Allahu azza wa jalla fi haqqi ali fir'aun dan haka ne Allah madaukakin sarki ya faɗa game da haƙin ali fir'aun a cikin suratul gafir aya ta 46 Allah ya ce annaru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab da wannan ayar ne muka gane ashe azabar kala biyu ce akwai wanda za a fare masa somun tabi a kabarin sa akwai kuma bayan wannan wanda kuma mutun zai fuskanci gagarumar matsala gagarumar azaba a ranar tashin alkiyama domin Allah ta'ala game da ali fir'auna yace annar wuta ce yu'raduna 'alaiha ake gitta su akanta guduwan safi wa ashiyan da rana kullun yanda ka san ana abinan ana gasa abu haka ake dora su akan wannan wuta ana gasa su ana gitta su akanta safi da rana wa yawma taqumu sa'atu kaga wannan sai ya nuna annaru yu'raduna 'alaiha guduwan wa ashiyan a cikin kabari kenan domin Allah yace wa yawma taqumu sa'atu ranar da kuma alkiyama za ta tsaya za a ce adkhilu ala fir'auna Allah zai ce wa mala'iku ku shigar da iyalan fir'auna ashaddal azab mafi tsananin azaba ashe waccan azaba da aka dinga gitta su guduwan wa ashiya ba ta ranar tashin alkiyama bace ta ranar tashin alkiyamar ita ce wanda Allah zai ce adkhilu ala fir'auna ashaddal azab wa hadhihi al-adillatu wannan dalilin burhanun wadihun hujja ce bayyananniya ala na'imil qabri da take tabbatar da ni'imar qabri wa azabihi da kuma azabar qabri khilafan liman ankara zalika wannan ya saba da waɗanda suke inkari cewa babu wata azaba a qabri babu wata ni'ima a qabri minal mu'tazila daga mu'tazilawa wal aqlaniyyin al mu'asirin da masu gabatar da hankali akan nassi cikin al aqlaniyyuna na zamani zaka ji kuma suna nan cikin su akwai irin su yan kalakato dinnan su ma suna ganin ba wata azaba kabari ditta tsuniya ce ta zo mu ji ta zaka ji suna fada da duk wayanda suke gabatar da hankali akan nassi duk suna da wannan fahimtar to ba su ba suna da kakannin su akan wannan aqida ta babu azaba a kabari su ne mu'tazilawa wa haula'il aqlaniyun wayannan al aqlaniyuna masu gabatar da hankalin su akan shari'a alladhina yunkiruna ba'd asharati sa'a sufa ba fa iya magana kabari suka inkari ba har wasu daga cikin alamomin tashin alkiyama sun yi inkarin su wa na'imil qabr sun yi inkarin ni'ima a cikin kabari wa azabihi ko azaba a cikin kabari wa ba'dil mugayyabat da wasu al'amura na gaibu la yultafatu ila aqwalim wa innan ko sauraron maganganun su ba a yi wa innan ba a sauraron zancen su domin zance ne wanda ya ci karo da nassosi da suke hannunmu babu ko yanda za a yi mu aje ayoyi da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam mu dauki ra'ayin wani kato bai yiwuwa haka nan ina fata an gane dan haka wayannan duk abubuwa ne wayanda akwai nusus da suka tabbatar da su fasalafuhum fi zalika kakannin su akan wannan aqida ta kore wasu alamomi na tashin alkiyama kore ni'imar kabari kore azabar kabari da wasu al'amura na gaibu kakannin su akan wannan sune al-mu'tazila mu'tazilawa wa ahlul kalam da ainihin wato ahlul kalam mimman yuhakkimuna al-aqla wayanda suke hukuntar da hankali fi shari'a in abu yazo a shari'a to su fa ba za su dauki wannan abin su aiki da shi ba sai yayi daidai da hankalin su hankali suke sawa ya zama ma'auni in aya ta zo sai sun dauke ta sun dora ta a ma'aunin hankali idan hankalin su ya gaza karbar wannan aya to ba za su karbe ta ba in aka ce ga wani hadisi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo to fa sai sun dauko shi sun kara shi da hankalin su in yayi daidai da hankalin su za su yarda annabi ya faɗa kuma za su yi aiki da shi in suka ga ya ci karo da hankalin su to wannan hadisin duk ingancin sa ko daga cikin wani littafi yake cikin littafin musulunci za su ajiye shi za su ƙaryata shi za su kiyarda da shi wa yuqaddimuna al-aqla su ko da yaushe wannan hankalin shi suke gabatarwa alan naqali akan abin da aka cirato daga alqur'ani da sunna wa yakhda'una an-nususa suna wato suna kaskantar da nassosi ash-shar'iyya na shari'a li uqulihimul fasida ma'ana suna durkusar da nassi daga alqur'ani ko daga hadisi sirran kofar da shi li uqulihim sai yayi daidai da hankulan su al-fasida hankulan da suka zama lalatattu gurbatattu wa ara'ihimul kasida sai sun yi daidai da ra'ayoyin su wa'anda suke marasa kima ra'ayoyin su al-kasida wa'anda suke kasassu fala haula wala quwwata illa billah a ce ga aya amma sai ta yi daidai da hankalinka ga hadisi a ce in bai daidai da hankalinka ba za ka dauka ba bayan hankalin kuma ya riga ya kama shi kansa cewa ba za ka yadda da nassi ba sai ya yi daidai da hankalin ai ya nuna hankalin ba lafiyayye bane ya tabbatar da tabi a cikin hankalinka ka ce wannan ayar ka ji daga Qur'ani amma baka yadda ba ko ba za ka yi aiki da ita ba saboda wannan ayar ta saba da hankali to in har ka gabatar da hankali akan aya to ya tabbatar da cewa mahukaci ne kai wannan yana tabbatar da ƴan uwanka su yi maka gata su kai ka dawano ka dinga shan magani an fahimta ko kuma idan har sai aya ko hadisi yayi daidai da ra'ayinka in bai daidai da ra'ayinka ba to wannan ayar da hadisin zaka sa su kasa ka taki wannan ya tabbatar da lalacewa da gurbacewar ra'ayinka kuma ya nuna ra'ayinka ra'ayi ne marar kima marar nauyi fala haula wala quwwata illa billah shahiduna min hadha abinda zai zama shedar mu akan haka anna ma'ana kalamun nazimi ma'anar zancen annazim mawaƙin littafin nuniya anna lil jismi hayatun barzakhiyya yana so ya tabbatar mana cewa fa gangar jikin nan tana da wata rayuwar wadda ake kira hayatul barzakhiyya ma'ana rayuwa ta barzahu la tuqasu ita rayuwar barzahu din nan ba a kwatanta ta bi hayatid dunya da rayuwar duniya ba irin ta bace shi sa aka gaya ma hayatul barzakhiyya in babu bambanci da rayuwar duniya dan me yasa aka canza mata suna sai a ce in ka mutu kuma dorawa zakai daga rayuwarka ta duniya ka kuma shiga rayuwarka ta duniya part 2 amma aka ce ka gama rayuwar duniya wannan an gama ta ba za ka sake maimaita ta ba yanzu kuma rayuwa ta nawa aka ce kuma da ma rayuwa uku ce yanzu ka tafi step 2 rayuwa ta biyu wacce ce irin ta duniya aka ce ba irin ta bace ya sunanta aka ce alhayatul barzakhiyya ba haushe shi ma yana cewa rayuwar barzahu da aka rayuwar barzahu ba a kwatanta ta da rayuwar duniya wa nawamisiha ni'imat ta bata daidai da ni'imar duniya wa awda'iha dunyawiyya da yanayinta irin na duniya rayuwa duniya irin yanayinta ne na duniya rayuwar barzakh yanayinta yayi daidai da irin yanayi na rayuwar barzakh wa innama hiya hayatun khassa ita rayuwar barzahu fa wata rayuwa ce ta daban ta musamman la ya'lamu kunha sanin haqiqaninta wa kayfiyataha da yanda take illa Allah sai Allah in ba ta hanyar wahayi aka fadi yanda take ba babu wanda ya san ya rayuwar take domin babu wanda ya je ya shiga ya dandane rayuwar aka sake taso shi ya dawo ya bada labari da aka mas'ala ce kawai sai in nassi ya tabbatar da haqiqaninta ko kayfiyarta sawa'un kana fi zalika hayatus su'ada am hayatul ashqiya sawa'un a cikin wannan rayuwa rayuwar masu arziki ce ko kuma rayuwar matsiyata ce an gane ko sanin haqiqanin koda ni'imar da aka fada a cikin kabari sanin haqiqaninta sai Allah azabar da aka fada an kwatanta ma ne amma sanin haqiqaninta sai Allah da haka yaya kayfiyar rayuwar su'ada ma'azurta wa'anda Allah ya yi musu gyadar dogo suka bi Allah suka bi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam suka bi shari'ar musulunci suka hakura da san zuciya da saban Allah babu wanda ya san irin rayuwar yanda za ta kasance haka ba a san hayatul ashqiya rayuwar tababbu wa'anda suka tsiyace a lahira ba su da komai sai azaba ba a san irin rayuwar kayfiyar ta ba a cikin kabarin su an fahimta to sai mu shiga baiti na 94 idan ka yana kan littafin ka to dan kan karanta ai duru ko والقبر صح نعيمه وعذابه وكلاهما للناس مدخران ما عليك والقبر شي قبري صح نعيمه ni'imar da wasu suke samu a cikin kabari ni'imar ta inganta wato ni'imar kabari ta inganta ta nassi ingantacce wa azabuhu haka azabar kabari ma nassi ya tabbatar da ita ita ma ta inganta wa kilahuma kuma duka guda biyan da ni'imar kabari da azabar kabari muddakharani linnas suna nan an ajiye su daga mutane wani ni'imar zai samu wani azaba zai samu amma duk suna nan an tanaje su an ajiye su linnasi ga mutane hadha huwa ma taqaddama bayanu Dr. Suhaimi yace wannan baitin dai shi ma yana bayanin abinda ya gabata wannan shine abinda bayanin sa ya gabata wa tafsiluhu da fashin bakin sa fi sharhil baiti sabiq a karin bayani na baitin da ya gabata min thubuti na'imil qabr na tabbatar da azaban ni'imar kabari wa azabihi da azabar kabari wa mimma yadullu ala kullin minhuma mustaqillan daga cikin abinda zai nuna maka kowanne daga cikin su mustaqillan yana cin gashin kansa ne qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam fi haqqi ja'far bin abi talib wato maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi ta game da ja'far ibn abi talib bin nisbati lin na'im dangane da ni'imar kabari manzo Allah ya ce ra'aitu Ja'far bin Abi Talib malakan yatiru fil jannati ma'al mala'ika wato yake cewa ra'aitu Ja'far bin Abi Talib malikan yatiru fil jannati ma'al mala'ikati bi janahin yace naga Ja'far dan Abi Talib ko kace malakan yatiru ya zama kaman mala'ika ya tsiru yana tashi fil jannati a cikin aljanna ma'al mala'ikati tare da mala'iku bi janahin da fukafukai guda biyu ka san shine wanda a yakin mauta ya rike tuta da hannun dama aka sare hannun daman ya ki bari tutar ta fadi ya cefe shi da hannun hagu shi ma hannun hagun aka kashe shi aka sare shi afwan da aka sare ya rungume tutar a haka ya mutu to wa'annan hannayen da aka cire masa a yaki sune aka musanya mai su suka zama fukafukai yace ra'aitu Ja'far bin Abi Talib naga Ja'far dan Abi Talib malakan ya zama kaman mala'ika yatiru fil jannati yana tashi a aljanna ma'al mala'ikati tare da mala'iku bi janahaini da fukafukai guda biyu hadithin Imam Tirmidhi ya fitar da shi hadithi na 3763 Abu Ya'la hadithi na 6464 Ibn Hibban hadithi na 747 Al-Hakim hadithi na 4935 hadithin Abi Huraira radiyallahu anhu Imam Tirmidhi yace garibun yace wannan hadisin bai inganta ba hadisi ne garibi la na'rifu illa min hadithi Abdullah ibn Ja'far bamu san wannan hadisin ba sai ta hadisin Abdullah ibn Ja'far wa kad da'afahu Yahya ibn Ma'in ya rauna wannan hadisin wa gairuhu da wannan sa wa qala al-Hakim didda Abu Abdullah al-Hakim an-Naysaburi yace sahihul isnad wa bisharatuhu an kathirin min ash-shuhada amma awadahum Allah tabaraka wa ta'ala bihi min al-khair wa dhikruhu khashat rijlay Bilal radiyallahu anhu fil janna da kuma ambatan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a hadisi na jin karar takalta wato karar tafiyar wato Bilal karar kafafuwan Bilal da suke tafiya a aljanna manzon Allah yace naji karar tafiyar ka a aljanna wannan hadisin shi ma Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 2457 hadisin Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma wa bisharatuhu an kathirin da kuma bisharar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa da yawa min ash-shuhada daga cikin waɗanda suka yi mutuwar shahada amma awadahum Allah tabaaraka wa ta'ala bihi game da abinda Allah tabaaraka wa ta'ala ya musanya musu da shi min al-khair na al-khair wa amma ma yakhussu al-adhab amma game da abinda yake banci azaba fa min zalika daga cikin hadisan da suka nuna ana yi mutum azaba kaga duk wancan abin da annabi ya faɗa ai ba a je tashin alkiyama ba an gane ko daga cikin abin da yake banci azaba ko fa min zalika idafatuhu idafatun ila ma taqaddama wato qari akan abin da ya gabata alhadithul muttafaqu alai hadithun bukhari da muslim hadith ibn abbas radiyallahu anhuma inda yace annan nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bi qabarain billahi dan abbas yace manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya shige kaburbura guda biyu wata rana yazo wuce sai ga wasu kaburbura guda biyu fa qala sai yace innahuma layu'adzabani innahuma layu'adzabani manzon allah yace wayannan kaburbura guda biyu ana musu azaba wa ma yu'adzabani fi kabirin manzon allah yace kuma abin da ya jawo ana musu azaba ba wani babban abu bane da ba za su iya dainawa ba ba wani abu bane mai wahala da ba za su iya bari ba za su iya dainawa amma ba su iya dainawa ba har suka mutu suna yi da haka ake musu azaba wa kana ahaduhuma daya daga cikin su ya kasance la yastatir min al-bawl baya sitirce kansa daga bawalinsa fitsarinsa wa amma al-akhar shi ko dayan fa kana yamshi bin namima manzo Allah yace yana yawo yana yada annamimanci fa akhadha jaridatan raqabatan manzo Allah ya kari zarbar dabino danya fa shaqqaha nisfayn manzo Allah ya tsaga wannan zarbar dabinan gida biyu fa garaza fi kulli qabrin wahida manzo Allah sai ya dasa ko ya soka guda daya a cikin kowane wato a cikin kowane kabari fa qalu ya rasulullah sahabbai suka ce ya makin Allah lima fa'alta hadha menene hikimar aikata haka fa qala la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yabsa yace ina fatan a sassauta musu azaba matukar wannan ganyaye guda biyu ko zarbar dabino guda biyu bata bushe ba to kaga wannan hadisi hujja ce da ke nuna cewa ana yin mutun azaba a kabarinsa domin ga manzo Allah ya ce innahuma layu'adzabani kuma a cikin kabari marra bi kabaraini kaga ya shiga kaburbura guda biyu wannan ya nuna cewa wasu ana yin musu ni'ima a kabari wasu kuma ana yin musu azaba wannan hadisin bukhari ya ruwaito shi hadisi na 652 imam muslim hadisi na 292 hadisin abdullahi dan abbas radiyallahu anhu wa garaza jaridataini manzo Allah ya soka zarbar dabinon nan guda biyu da ya tsaga alal kabarai ne akan kaburburan nan guda biyu min ajali an yukhaffafa ala sahibaihimal azaba wai sabida a sassauta wa ma'abuta wannan kaburbura guda biyu a sassauta musu azaba to wannan dasa wato zarbar dabino guda biyu da annabi akan kaburbura guda biyu dan a sassauta musu azaba khasun bin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan khususiyar manzon Allah ce kawai da haka yanzu ba za ka je ka gama binne mamaci kawai ka je ka kariyo maina ko ka kariyo kalgo ko ka kariyo wani abu kawai ka zo ka dasa a ce ah ya ka kafa wannan ganyen ka dasa shi ka ce la'allahu yukhaffafu anhu ma lam yai bas a to kaga wannan sai a ce maka ai ba ka da izinin yin haka an gane ko shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani ne ta fuskar wahayi yanzu in ka zo kai wa mamacinka haka na farko dai baka sani ba azaba ake masa ko ba azaba ake masa ba ai ba za ka sani ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam nabiyyun ne bi ghairi alwahyi la yatasarrafu da haka an yi masa wahayin cewa waɗannan mutane azaba ake musu kuma ga laifukan su da haka sai suka ce wannan iya khususiyar annabi ce ba za a samu wani kuma an binne wani mamacin a kariyo zarbar dabino ko ganyen darbejiya ko wani abu a ci za a sa a kabarin sai dai dan alama amma in ba dan alama ba a sa shi dan wannan manufar wannan kuma wannan hukunci ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam wala dalila lima yarahu ba'd fuqaha'i almadhahib almutaakhirin min alqiyas babu wata hujja game da waɗansu daga cikin malaman fiqhu na mazhabobi na wato almutaakhirin cikin malamai da suka zo yan baya ba su da wata hujja cikin abin da suke gani min alqiyasi ala hadha alfi'l chawa za iya qiyasi akan wannan aiki na annabi sallallahu alaihi wasallam ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah wani ma zai iya yi ce wannan ba su da hujja ko dalili akan haka wa amma ma yaf'aluhu ba'dun nas lil yawm min tadbiqi zalika ala al qubur amma abinda zaka ga wasu mutane suna yi a yau na dabbaka irin wannan hukuncin akan kaburbura fa hadha rajmun bil gaibi wannan abu ne da babu tabbas ya akai ka san azaba ake masa in ba mugun fata ba ma ya zaka kariyo wani abu ka sa mamacinka ina fata an gane da haka wannan rajmun bil gaibi ne kawai far rasul sallallahu alaihi wasallam ukhbira shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an bashi labari ne an tariqil wahyi ta hanyar wahayi annahuma yu'adzabani cewa waɗannan mamata guda biyu azaba ake musu wa amma nahnu amma mu fala nadri ma idha kana alladhina fil quburi mun'amina aw mu'adhdhabina ba mu da wata masaniya ba za mu iya sanin shin wayennan da suka kasance a cikin kaburbura ni'ima ake musu ko azaba ba wa amma wad'ul akalil an gane ko wa amma wad'u akalili az-zuhur wal wurud ala al-qubur fa hadha taqlidun lil kuffar amma wato dora wani kambe shine akalil dora wani kambe ko wani rawani na ainin wato wani rawani na az-zuhur furanni wal wurud da fulawoyi ala al-qubur akan kaburbura zo ayi kabari kawanya a zagaye shi da furanni ko a zagaye shi da fulawoyi fa hadha taqlidun lil kuffar wannan ko shakka babu koyi da kafirai ne wa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya kamancece ne ya da mutane ko yana cikin su da haka wannan da zaka ga wasu sun ara sun yafa kan kabari a zuwa zagaye shi da fulawoyi ko wasu furanni wannan koyi ne da kafirai ba musulunci bane fa alaina an nabta'ida an mithl hadhihi al-a'mal al-khurafiyya wal-bid'iyya wajibi ne akan mu nisanci irin waɗannan ayyuka wayanda suke na karerai da aka kago wal-bid'iyya kuma na bid'a والشاهد مما تقدم ابن ده يكي شاهد غما ده ابن ده يغباتا ان نعيم القبر وعذابه حق شاهد ابن واتو محل الشاهد ده بيسا بيانان ده سكا غباتا نعيم القبر ده عذاب القبر غسكي اچ شيني ده ابن ده يكي ققران اتبتر سواء كان الشخص المنعم سواء ده ديني ونمو تند اكي ونعيم او المعذب كون ده اكي مسا عذابا baqiya jasaduhu shin jikinsa yana nan aw lam yabqa ko jikinsa baya nan wannan baya hana samun azabar kabari ko ni'imar kabari wani za ka kura ce ta cinye shi ko wani naman daji ne cinye shi wani konewa yayi gaba daya ya babbace wani ratattacewa yayi kila saboda sanadiyar tarwatsewar jirgin sama ko wani abu mai kama da haka wani wata dabba ce ta ruwa gaba daya ta hadiye shi wai wayannan duk rashin samuwar gangar jikinsa da kuka sa a cikin kabari wannan baya hana azabar kabari ko ni'imar kabari kara dauka kaman wanda ba a samu gawarsa ba wata dabba ta cinye ko ta ratattake gaba daya fatattakewa ta ba iya samun an tattara ta ba saboda ba a ma san inda pieces din ko konewa yayi gaba daya kurmus wai wannan fa baya hana ni'imar kabari ko azabar kabari to wadan konawar da suke yi baya hana aiwa mamacin su azaba ko ni'ima idan musulmi ne da ma yana jin ba musulmin su bane suke yi ko to kaga wannan baya hana ai tambayar kabari baya hana kuma azaba wa sawa'un kana jasaduhu turaban aw izaman sawa'un gangar jikin nasa ta zama turbaya aw izaman ko tana nan a kasusuwa aw tahallala fil bahri ko kuma gawar mutun zagwanyewa tai ta zaizaye fil bahri a cikin ruwa aw fi butunis siba ko kuma gaba daya tana cikin cikin namun daji kila wani namun dajin ne ya cinye shi aw fit turabi ko kuma an samu damar samun gawar har an je an sa shi a cikin kabarin sa an binne shi da kasa fa inna nu'minu mukan muna masu yin imani bi anna fariqan fi na'imin cewa fa wasu cikin kabarin su suna cikin ni'ima wa fariqan fi jahimin wasu kuma suna cikin wutar jahannama suna cikin azaba wa yakfi annana abinda ya rage kawai mu la na'lamu kunha ba mu san hakikanin yanda ni'ima take ko azaba ba wala kayfiyatar ruhi ba mu kuma san yaya kayfiyar rai ko ruhi yake ba allati baina jambaina wanda ke tsakankanin wato hakarkarin mu wa hiya tataharraku wata tanakkalu rai dai abu ne wanda yake yana motsawa wata tanakkalu kuma yana tashi daga kaza zuwa kaza baina ma yaraha sahibuha inda ma takharuju minhu didda cewa mai ran wanda za a zara ran nasa yana ganin ran lokacin da ran zai fita daga jikinsa wayatba'uha basaruhu shi yasa ganinsa ko idaninsa sai ya bi ganin shi yasa kamar yanda ya tabbata kamar tabbata fil hadith فمن صفات المؤمنين فمن سمات المؤمنين ina daga cikin sifofin mu'minai annahum yu'minuna bil ghaibi sunna ya masu imani ne da gaibu alladhi akhbara Allahu bihi irin gaibun da Allah ya bada labarin sa aw akhbara bihi rasuluhu ko manzansa sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin sa wa na'imul qabr wa adhabuhu min hadha alqabil dan haka ni'imar qabari da azabar qabari tana cikin irin wannan bangaren na imani da gaibu walladhina yunkirunahu wa inda suke inkari suka ce bas yadda da azabar qabari ko ni'imar sa ba innama yunkiruna umuran mutawatira ba iya magana azabar qabari ko ni'imar qabari ba dama dabi'a su ce da al'ada su yin inkarin al'amura wa'anda wato hanyar da wa'annan abubuwa suka zo hanya ce mutawatira amma sun yi inkarin ta walau lam yakun lidhalika haqiqatan ba dan azabar qabari da ni'imar qabari gaskiya ce tana da haqiqa ba lamasta azan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min azabil qabr da ba a samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari daga azabar qabari ba wa amarna an naqula ba'd al-faragi min at-tashahhud al-akhir da manzon Allah bai umarce mu ba dan bayan mun gama tahiyya ta karshe mu ce Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr ya Allah muna neman tsarin ka daga azabar qabari wa adhabin nar da azabar wuta wa min fitnatil mahya wal mamat da fitnar rayuwa da ta mutuwa wa min fitnatil masih ad-dajjal da kuma fitnar dujjal da ba dan akwai azabar qabari ba da manzo Allah ba zai karantar da mu wannan a sunna cewa mu dinga roƙon Allah ya tsare mu daga azabar qabari ba hadithin wannan hadithi ne wanda ya gabata takhrijuhu hadithi na 60 ko shafi na 62 al-iman bil ba'd gaba ta gaba bayan an yi maganar imani da qabari to sai kuma imani da tashi bayan mutuwa shine al-iman bil ba'd بيتي نتسى إن بيار الإمام القهطاني يتي والبعث بعد الموت وعد صادق بإعادة الأرواح في الأبدان يتي والبعث تاشي بعد الموت بايموت وعد صادق وأنه هنا القوليني لقسكي بإعادة الأرواح تهني ما يد روحي في الأبدان تسكنغن قجيك wannan gaskiya ne yukarriru an-nazim rahimahullahu ta'ala huna al-imam al-qahtani yana ƙara tabbatarwa rahimahullah anan ma yadinullaha bihi wa yaqdiruhu wa ya'taqiduhu min i'tiqadi wujubil imani bil ba'd wato yana fadar ma yadinullaha bihi abinda yake bautawa Allah da shi wa ya'taqiduhu yake kuma kudirce shi min i'tiqadi wujubil imani bil ba'd na aqidan nan da kudurin nan da kudurce wajibcin imani da tashi bayan mutuwa wa i'adatil arwahi da maida ruhi ila al ajsad zuwa gangar jiki haythu yaqumun nasu a inda mutane za su tsaya min quburihim su miƙe daga kaburburan su li rabbil alamin su tsaya a gaban ubangijin talikai fal ba'thu haqqun yan uwa tashi bayan an mutu gaskiya ne balil imanu bihi balma imani da in an mutu za a tashi huwa ar-rukunul khamis shine ma rukuni na biyar min arkanil iman daga rukunan imani wa inna mimma yaqau fil yawmil akhir domin daga cikin abin da zai afku ranar karshe ranar lahira al ba'thu ba'da al maut akwai tashi bayan mutuwa wa haqiqatuhu haqiqanin yanda wannan al-ba'thu ba'da al-maut din yake annahu ba'thu lil-ajsad wal-arwahi ma'an shine tasar gangar jiki da ruhi a hade wa laysa ba'than lil-arwahi faqad ba wai tasar iya ruhi kawai ba kama tazumuhu al-falasifatu kaman yanda masana falsafa masu gabatar da hankali akan nassi suke riyawa suke fada wa man nahaja nahajahum da wanda ya shiga matafiya irin tasu akwai wanda suke ganin eh sun yadda za a tashi amma ruhi ne kawai za a tasa banda gangar jiki wai gangar jiki ya riga ya fatattake ya ratattake ya riga ya zama tsutsa ya narke ya zama kasa fatu'adul ajsadu bi'ainiha wa tu'adu ilaiha arwahuha daka za a tashi gangar jikin mutane ainihin gangar jikinka ainihin gangar jikinsa ainihin gangar jikinmu za a tashe shi ne wa tu'adu ilaiha arwahuha kuma kowane gangar jiki a mayan masa da ruhinsa wa yazidullahu fiha ma yasha'u Allah yana ƙara abin da ya ga dama a cikin sa hatta walau kana da Ramadan wai koda gangar jiki ta zama toka aw mutahallilatan ko ta zaizaye ta zagwanye fi butuni siba a cikin cikin namun daji aw fi qa'il bihar ko cikin teku cikin tekuna cikin ruwa haifi ya fana jami'ul jasadi inda gabaki dayan jiki yake karewa illa ajabaz zanab banda kashin kwankwaso kama akhbara as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam kaman yanda mai gaskiya abin gaskatawa sallallahu alaihi wasallam ya bada labari yace laysa minal insani shay'un babu wani abu a jikin dan adam da zai yi saura da zai rage a jikin sa illa yabla face wato yabla illa azaman wahidan an gane ko babu wani abu a jikin dan adam da zai yi saura ya rago illa yabla face ya tsufa ya kare ya lalace illa azman wahidan banda kashi guda daya wa huwa ajabu zanabi shine kashin kwankwaso wa minhu yurakkabul khalq ko yurakkabul khalq daga wannan kashin kwankwason ne ake sake farfado da halitta ake sake hauhawar da halitta yaumul qiyamati ranal qiyama wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi na 4935 Imam Muslim hadisi na 2955 daga hadisin Abi Hurairah radiyallahu anhu fa nafsul ajsadi tu'adu ainihin gangar jikin za a dawo da shi wa tu'adu ilaiha arwahuha sannan ran kowane gangar jiki shi ma za a dawo masa da shi fa yaqumuna li rabbil alamin haka mutane za su tashi za su tsaya a gaban ubangijin talikai fi zalikal yawmil azim aw wannan yini mai girma kama qala Allah ta'ala kaman yanda Allah ta'ala yace ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin Allah yace ala yadhunnu ulaika yanzu wadannan ba sa tsammanin annahum mab'uthuna cewa hakika tabbas za a tayar da su li yawmin azimin sabida wani yini mai girma yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin ranar da mutane za su tsaya a gaban ubangijin talikai suratul mudaffifin aya ta 4 zuwa ta 6 to kaga wannan aya ta tabbatar da cewa akwai tashi bayan an mutu ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna yanzu su wayannan ba sa zato ba sa tsammanin cewa za a tashe su li yawmin azim awani yini wanda yake mai girma yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin kaman an ce ya Allah wani yini ne sai ce ranar da kowa zai tsaya a gaban ubangijin talikai wa qala subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma ta yawma yunfakhu fis suri ranar da za a yi busa cikin kaho fatatuna afwajan za ku zo jama'a jama'a za ku zo tawaga tawaga suratul nabai aya ta 18 wa qala ta'ala Allah ta'ala ya kuma ta thumma nufikha fihi ukhra sannan za a sake yin wata busa ta biyu fa idahum qiyamun yanzuruna sai ka gansu a tsaye suna jiran tsammani an gane ko to kaga kenan wannan yana nuna cewa akwai tashi bayan mutuwa wa nufikha fis-suri fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa ma sha Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzuruna wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha Allah ta'ala ce za a sake yin busa ta biyu fa idahum zaka gansu gaba da qiyamun a tsaye yanzuruna suna jiran tsammani suratul zumar aya ta 68 wa qala ta'ala Allah ta'ala ce za'ama alladhina kafaru allan yub'athu kafirai sun riya cewa ba za a tashi ba a idha kunna idhaman wa rufatan a inna lamab'uthuna khalqan jadida qul kunu hijaratan aw hadidan aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum fa sayaquluna man yu'iduna قل الذي فطركم اول مره فسينجذون اليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى ان يكون قريبا الله مدوكين سركي ce kafurai ne kadai suke ganin ba za a tashi ba za'ama alladhina kafaru kafurai sirriya cewa allan yubathu wai babu yanda za a tashe su haka kawai sun zo duniya sun yi rayuwa sun mutu sun ansa su an binne su sun zama ƙasa shikenan kawai ba wani zancen tashi ba hisabi ba azaba ba aljanna babu komai ba wuta qul Allah yace ba su ansa bala wa rabbi kace musu ina rantsuwa da ubangijina latubu afunna thumma latunabba'unna bima amiltum lallai tabbas za a tashe ku kuma haƙiƙa za a ba ku labarin abin da kuka aikata wa zalika ala llahi yasirun tashin ku bayan kun yi shekara 1000 cikin ƙasa kun rididdige kun zama izaman balayati wannan baya hana Allah ya tashe ku tashin ku a wajen Allah wani abu ne mai sauki ba wani abu bane wanda yake wani mai wahala ballantana ku dinga tunanin rashin yuwarsa suratul tagabun aya ta 7 wa qala ta'ala Allah azza wa jalla yace qalu sun ce ya wailana kai can mu man ba'athana min marqadina wane ne ya tashe mu daga makwancin mu hadha ma wa'ada ar-rahman wannan tashin daga makwancinka daga cikin kabariya kuma tashinka wannan abu ne da ar-rahman yayi alkawari shine Allah wa sadaqal mursaluna kuma manzanni sun yi gaskiya sun ce maka dama za a tashe ka daga wannan baccin ko wannan kwanciyar da kake daga wannan makwancin naka za a kuma tashi da haka Allah yayi gaskiya ya cika alkawari da yace za a tashi kuma manzanni ma da aka aika su gaya maka za a tashi sun yi gaskiya in kadar illa sayhatan wahidatan ba abinda zai kasance sai tsawa guda daya idan aka yi wannan tsawa guda daya fa idahum jami'un ladaina muhdaruna sai ga su gabaki dayan su an tattaro su a gaban mu inji Allah suratu yasin aya ta 52 zuwa 53 ai ahyanan ba'da ma amatana ahyanan ba'da ma amatana ahyana kai ahyana ba'da ma amatana to ubangiji ahyana zai sake rayar da mu ba'da ma amatana bayan ya kashe mu an gane ko fayubayyinu Allahu lahum Allah ta'ala yana bayyana musu anna hadha cewa wannan tashin bayan an mutuwa bayan an mutu ma ja'ad bihi ar-rusulu abu ne da manzanni suka zo musu da shi min indillahi azza wa jalla wannan abin da manzanni suka zo musu da shi daga wurin Allah mai girma da daukaka wa akhbarat bihi kuma suka ba su labarin sa ha huwa kun ga gashi nan ya tahaqqaqu iyanan yana gaskatuwa kuru-kuru bayanan a bayyane wa qala subhana Allah subhanahu wa ta'ala ce afa ayina bil khalqil awwal afa ayina bil khalqil awwal shin suna zaton mun gaza ne bil khalqil awwal ahalita farko bal Allah ce a'a hum su dai fi labsin suna cikin shakka ne min khalqin jadidin daga sake wata halittar an gaya musu mun gaza ne a halittar farko ballantana dawo da halittar bayan tara tattake ya zama mana aiki balhum kawai ba haka bane su dai suna cikin shakka ne min khalqin jadid cewa suna ganin kamar sake sabuwar halitta bayan an yi abin nan ba abu bane mai yiwa qaf aya ta 15 wa hadhihi alayatu wannan ayar min a'zamil ilzamati li munkiril ba'thi na daga cikin mafi girman hujjoji ga masu inkarin tashi bayan mutuwa fa innal ladhi khalaqal khalqa domin wanda ya halicci halitta min al'adami daga babu Allah ya ce fa hal ata alal insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura an taba yin lokacin da fa babu shi fa dan adam fa sai Allah ya ce inna khalaqanal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu madha sami'an basira inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura an taba yin lokacin da kwata-kwata babu shi a tarihi ba a san shi ba bai zama abin ambato ba Allah ya samar da shi yanzu ashe ubangijin da ya halitta daga babu
aqdaru shi yafi iko alal i'adati akan sake maido da ita wannan halittar min maddatin daga wannan sinadarin maujuda wanda yake samamme ma'a annahu kana khalaqaha duk da cewa shine wanda ya halicci wannan halitta min al'adabi daga rashi fa huwa qadirun mai iko ne ala i'adatiha akan ya kuma dawo da ita ba'dal wujudi bayan samuwarta wa ba'dal mauti bayan mutuwarta wa qala ta'ala awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwa al-khallaqul alim innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun fa subhana alladhi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un muna da lokaci ya jiga to to insha Allah sai mu tashi wa qala Allah ta'ala alaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ard yanzu wanda ya halicci sammai da kasa ashe bai zama biqadirin mai iko ba ala an ya khaluqa mithlahum akan ya ƙara halittar irin su bala lalle mai iko ne akan haka wa huwal khallaqu shine mai halitta al-alim masani innama amruhu al-amrun sa kawai idza arada shay'an in ya nufi abu an ya qula lahu kun yakan ce da abun kasance fa yakunu sai ya kasance fa subhana alladhi bi yadihi malakutu kulli shay sarki ya tabbata ga ubangijin da mulkin komai yake hannunsa wa ilayhi turja'un kuma zuwa wajensa ake mayar da su surati yasin aya ta 81 zuwa 83 abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum.